الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس: إن استطعت أن تفعل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن بالصبر على ما تكره خيرا كثيرا. ولهذا لم يجي في القرآن إلا مدح الرضين لا إيجاب ذلك، وهذا في الرضا لما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال، كما قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالبأساء في الأموال والضراء في الأبدان والزلزال في القلوب. وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وهو من ثواب المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله الآية. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سعدوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي موجب أنم قوفر قورا جهر كثنا أولا يمشي نرانا سلاتة جلال العربة شاتكوث قوتا مهدو وتشاتكوث قوتا الربيع الثاني هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دو ديدة ليه هدو سلاتن واندكما يزو ديدة شاة هدو ga watan hudu miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu na mako-mako, inda muke karatu cikin littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wallafar bijirin malamin nan Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi, wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana shekara 728. Wannan kuma shine darasinmu na 33 a wannan littafi, a jerin gwanan darussanmu a wannan majalisi kuma wannan shine na 77. Malam yana kan mana magana akan abinda ake cewa ar-ridha bi qada'illahi, yarda da gamsuwa da amincewa da abinda Allah madaukakin sarki ya hukunta maka, abinda ka samu kanka a ciki na kaddara, gamsuwa da yarda da miƙa wuya ga Ubangiji. Wannan aiki da zuciya za ta yi, malamai sun yi magana a kansa. Shin wajibi ne ko ba wajibi ba ne lokacin da ɗan adam ya samu kansa cikin wani hukunci na Ubangiji? Wajibi ne ya ji ya yarda zuciyarsa ta nutsu da wannan abu ko ba wajibi ba ne? Malamai sun yi magana biyu, wasu suka wajabta, wasu kuma suka ce mustahabbi ne. Abin da yake wajibi shine haƙuri da dangana. dole ne mutum ya hakura ya dangana yayin da wani abu ya same shi na hukunci na Ubangiji, musamman ma wanda yake na musiba, na bala'i, na tashin hankali wanda rai ba shi. To a wannan hali dole ne ya hakuri, amma ar-rida din gamsuwa da wannan yanayin wajibi ne akan sa ko ba wajibi bane, nan ne malamai suka samu sabani. Nafiya yawancin malamai suna cewa mustahabi ne. Malam yace wa qadar huwa an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala li ibn abbas arwaytu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa abdullahi dan abbas in istata'ta an ta'mala lillahi birrida ma'a al-yaqini fa'al fa in lam tastati fa inna fi as-sabri ala ma takrahu khayran katira in istata'ta in kana iyawa an ta'mala lirrida lillahi birrida ma'a al-yaqini kai aiki dan Allah birrida tare da wannan yarda da gamsuwa ma'a al-yaqini tare da sakankancewa da yaqini fa'al to ka aikata haka fa in lam tastati idan ba zaka iya ba ba za ka iya yin aikin birrida da shi wannan yarda da gamsuwa ba fa inna fi sabri ala ma takrahu khayran katira akwai alkhairi da yawa bisa ga haƙuri akan abin da ya same ka wanda baka so. Mun ce wannan lafazin ya zo cikin wata ruwaya daga cikin ruwayoyin hadisin nan mashhuri na Abdullahi dan Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyo shi akan abin hawansa akan jakinsa yake ce masa ya gulamu inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazuka hazuwa karshen hadisin. To a cikin ruwayoyin wannan hadisi wannan lafazin ya fado a cikin wata ruwaya wanda malamai suka yi magana akan rashin ingancin wannan lafazin, bai inganta ba cikin hadisai a wannan hadisin. Malam yace wali hadha lam yaji fil qur'ani illa madhur radina la ijabu zalika, a gyara ba la ijaba ba, la ijabu zalika. ولهذا لم يجئ في القران الا مدح الراضين هي تاء القران باب ان ذاك غني ubangiji ya wajabta a samu wannan yardadin a zuciya yayin da wata kaddara yayin da wani hukunci mara dadi ya auka maka yayin da wata musiba ta auka maka babu inda zaka ga ubangiji ya ce ka yarda da wannan sai dai a ce sai dai kaga inda ubangiji yake yaban wadanda suke samun irin wannan gamsuwa a cikin zuciya. Akwai bambanci tsakanin ayaba abu ko a wajabta maka, akwai bambanci tsakanin ayaba maka aikata wani abu da kuma a wajabta maka aikinsa. Zai iya zama abin yabo ne amma ba wajibi ba, saboda dukkan almustahabbatu abubuwan da ake so waɗannan dukkaninsu ababen yabo ne amma kuma ba wajibai bane. Shi yasa alqur'ani sai kaga an ambaci waɗanda suke yarda da gamsuwa ba tare da wajabta hakan ba. Mun yi wani bayani a darussan baya wanda watakila yana da kyau mu maimaita shi, na san wasu sun rike wasu ba su rike ba. Wato idan aka ce ar-rida bi hukmillah, mun ce ya kasu gida biyu, akwai hukmullahi al-kauni, akwai hukmullahi al-shar'i. Ina jin ba a manta wannan ba. Akwai hukmullahi al-shar'i wanda yake da alaka da umarni na shari'a, yi kaza addini ne, bar kaza ba kyau haramun ne, wannan hukunci ne na Ubangiji, qada'un ne lil qada'ullahi ne. Amma anan hukunci ne wanda yake shar'i dini, anan wajibi ne a samu yardarka da gamsuwarka da sakin zuciyarka akai. Duk abin da yake hukunci ne na shari'a, to wajibi ne a samu wannan yarda. Wannan ba shi ne ake sabani a kansa ba. Duk abin da Allah zai ce a yi kaza, Ubangiji ya yi umarni da sallah, ya yi umarni da azumi, ya yi umarni da tauhidi, ya yi umarni da zakka, wajibi ne ka yarda da wannan. Wannan ba shi ne malamai suke sabani a kansa ba. Inda Ubangiji zai hana ka aikata wasu abubuwa na laifuffuka, wajibi ne ka yarda da wannan hali da ya yi ka hannu. Wannan ba shi ne malamai suke sabani a kansa ba. Don haka abin da ya shafi qada'ullah ko hukmullahi shar'i addini ba shi ne wannan maganar ta wajabci ko rashinsa take gudana a kai ba. Ya kamata a san wannan. Sannan qada'ullah al-kauni al-qadari, hukuncin Allah wanda yake na kaddara, wanda shi ma muka ce ya kaso biyu, akwai hukuncin Allah na kaddara mai dadi wanda zai same ka abinda kake so ubangiji ya hukunta ka samu, abinda baka so ubangiji ya hukunta wato kawar maka da wannan abu. Kaga wannan a ɗabi'ance rai da man yana son wannan, zai yarda da haka, zai gamsu da shi. Kaga wannan ba a buƙatar a ce ya kamata a samu arrida cikin abinda ka samu na hukuncin ubangiji wanda kake so, ba sai an faɗi wannan ba, saboda daman zuciya an halicce ta da buƙatar wato cimma burinta. Mutum yana son abu kuma ya samu, to ba sai an ce yarda da abinda ka samu ba, shi ma zuciyarsa za ta yarda kai tsaye. To kaga wannan ma ba shi ake magana ba. Akwai kuma hukuncin Allah wanda zai samu mutum wanda baya so, baya so, ransa ba ta so. To a irin nan ne ake cewa ka yarda, in kai haka za ka samu ƙarin martaba sama da wanda ya yi haƙuri. Wanda ya yi haƙuri ya jure ba tare da samun kuma wannan rida ɗin a zuciyarsa ba, ya yi abin da yake wajibi a kansa amma bai abin da yake mustahabbi ba. Wanda ya yi haƙuri sannan kuma ya kai matakin arrida har ya ji zuciyarsa ma ta gamsu da halin da yake ciki, to wannan shine ya kai wannan mataki. To shi wannan mataki shi ake magana a kansa, wajibi ne ko ba wajibi ba ne. Akwai arrida bi almanhiyat, abinda yake ubangiji ya hana, ka yarda da wannan abun, ka gamsu da shi tare da cewa ubangiji ya hana. Mutum ya yarda da kafirci, ko ya yarda da fasikanci, ko ya yarda da saban Allah da kangarewa, wannan babu shakka haramun ne, ba shi ake magana a kansa ba. Saboda haka mu tantance mahallin da ake magana akan ar-ridha bi qada'illah. Ar-ridha bi qada'illah ay al-qada'ul kauni ash-shar'i fi ma takrahuhu an-nufus, abinda zukata ba ta so, anan ne ake wannan magana. Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani babu inda ya wajabta ar-ridha, amma mun ga inda ya yabi masu wannan mataki, masu wannan sifa. وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب. yace wannan magana fa ana yin ta ne dangane da yarda da abinda Allah madaukakin sarki ya aikata ga bawansa, ya fararwa bawansa na musibu, kal maradi, kamar rashin lafiya, wal fatri, ko talauci, wal zilzali, ko girgizuwa da kaduwa da razana, kama qala ta'ala was-sabirin fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba'. Kamar yadda Allah ya ce ka yabi masu haƙuri, fil ba'sa'i, waɗanda suke haƙuri a cikin talauci, wato cikin halin talauci, halin rashi, wad-dharra'i, ko halin cuta, rashin lafiya, wa hina al-ba'si, da lokacin yaƙi suke yin haƙuri da juriya. Haka nan Ubangiji yake cewa am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum al-ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ubangiji yace am hasibtum, ko kuna tsammani ne, an tadkhulu al-jannata, ku shiga al-janna haka kawai salin alim, walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum, misalin abinda ya faru ga waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba, massatuhumul ba'sa'u, wato wahala ko talauci ya same su, wad-dharra'u, cuta ta same su, wa zulzilu, kuma an girgiza su, an firgita su, an tsorata su, hatta yaqula ar-rasulu, har ta kai manzo yakan ce wallazina amanu ma'ahu, da waɗanda suka yi imani tare da shi, mata nasrullah, yaushe ne nasarar Allah za ta zo, ala ku saurara, inna nasrallahi qarib, nasarar Allah na nan tafe kurkusa ba da nisa ba. Wannan sunnar Ubangiji ce a cikin bayansa duka, bayansa na ƙwarai, bayansa na gargari. Ubangiji yana jarrabar su a wasu lokuta su shiga wani hali na damuwa, wani hali na rashi, wani hali na cututtuka, wani hali na yaƙe-yaƙe, na rashin samun kwanciyar hankali, har ta kai manzo wanda shi ne mafi ɗaukaka a cikin kowace al'umma, har ta kai ya riƙa cewa shi da waɗanda suka yi imani tare da shi mata nasrullah. Wato idan har ta kai manzo wanda ya fi kowa juriya da haƙuri da wato kawar da kai akan abin da yake faruwa, har ta kai haƙurin sa ya kai yace mata nasrullah. Babu shakka wannan yana suranta maka irin wahalhalu da ya shiga ciki shi da al'ummarsa. Wahalar ta kai matuƙa ƙwarai da gaske ta yadda har zai ce mata nasrullah. Allah madaukakin sarki yace ala inna nasrallahi qarib, lalle taimakon ubangiji yana kurkusa ba da nisa ba, yana tafi. Allah madaukakin sarki ya jarrabi annabawa da wannan, annabawa daban-daban sun ga bijirewa da taurin kai irin na mutanensu, wanda har ta kai suna tunanin shin kuwa akwai ranar da nasara za ta zo. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi ma ya gamu da irin wannan, kamar yadda Abu Sufyan lokacin da Herakl yake tambayarsa yaya yakin ku yake kasancewa tsakaninku da wannan mutum da kuka ce ya ci shi manzo ne daga Allah. Lokacin da Herakl yake wa Abu Sufyan tambayoyi bayan gazwatul bayan sulhul Hudaybiya, Abu Sufyan yake cewa kana al-harbu bainana sijalan yudalu alaina yawman wa nudalu alayhi yawman, yaki tsakaninmu yaki ne da wata rana yayi nasara akan wata rana mu yi nasara akan ta. Sai Herakl yace wa hakadha ar-rusulu tutala, haka nan ake jarrabar manzanni, wata rana sai kaga an yi yakin kuma ba su samu cikakkiyar nasarar da suke so ba. Wannan jarraba ce ta Ubangiji gare su. Ubangiji ya suranta mana yadda halin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da kafirai suka yi tururuwa kwansu da kwarkwatarsu, suka nemo taimako da agaji da tallafi na sauran kafirai waɗanda suke makotaka da su akan su zo su mamaye Madina su gama da mumine gaba ɗaya, su kori mumine ko su kashe na kashewa, wanda shine ghazwatul ahzab. Ubangiji ya sifanta ta da kirata da ghazwatul ahzab. Al-ahzab sune cincirin da al'ummomi, ungiyoyi daban-daban, kabilu daban-daban waɗanda suka so su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam taron dangi shi da sahabbansa su murkushe su a rana ɗaya. Allah madaukakin sarki yace wa iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil qulub wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliya almu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. Lokacin da suka zo ta sama ta kasa, ma'ana suka rika kwararowa, suka rika tunkaro Madina ta ko'ina ta kowace nahiya, suka ringa bulbulowa. A wannan lokaci idanuwa suka fuffuto saboda tsoro, wa balagatil qulubul hanajir, zuciya kamar su fita daga jiki daga kiraza saboda tsoro, suka zo har zuciya ta zo makoshi, ma'ana hankali a tashi. Wa tazunnuna billahi dhununa, kuka rika yi wa ubangiji da to shin kuwa anya wannan abu kuwa da ya tunkaro mu, shin kuwa ubangiji ba ya so a halaka mu bane gaba daya. Hunalika ibtuliya almu'minun, Allah ce anan ne aka jarrabu mu'minai ta hanyar sa musu tsoro, wa zulzilu zilzalan shadida. Wasu malamai sun ce wannan aya tana ishara ne zuwa ga abin da ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa. Wannan aya am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum, ala ishara ne zuwa ga abin da ya faru ga mu'minai tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ghazwatul ahzab. To anan Allah madaukakin sarki ya sanya wato nutsuwa da kwanciyar hankali ga mu'minai da kuma saduda da miƙa wuya da abinda Ubangiji ya hukunta. Sai Ubangiji madaukakin sarki ya kawo musu agaji, rundunar Allah ta zo wacce ba a tsammaninta. Allah madaukakin sarki ya aiko guguwa da iska ta tarwatsa waɗannan kafirai, abinda wato ɗan adam da yake jin cewa ba sama da shi ya kasa, Ubangiji ya sanya iska wacce yake ganin ba komai bace a bisa in ya kiyasta da halittarsa, amma Ubangiji ya yi ikonsa da wannan iska ɗin ya karya wannan rinduna wacce ta zo da ko'ina da wannan iska ɗin. To shi ne malam yake cewa falba'sa'u fil amwali wadh-dharra'u fil abdani wadh-zilzalu fil qulubi. Alba'sa'u din da Ubangiji ya faɗa a cikin wannan aya da ayoyin da suka gabata ana nufin talauci, wato rashi wanda yake ya danganci dukiya, والدراء في الابدان تشوتتكا كما wadanda suka danganci jukuna wal zilzal fil qulub girgiza kuma abinda ya danganci zukata wato firgici na zuciya da rashin nutsuwa wa amma ar-rida bima amara Allah bihi fa asluhu wajib amma ar-rida bima amara Allah bihi fa asluhu wajib kaga wannan shine ar-rida bi qada'i Allah ad-dini ash-shar'i wanda muka ce shi wannan ba shi ake magana akan sa ba anan ana maganar rida bi qada'i Allah al-kauni al-qadari amma ar-rida bi qada'i Allah ad-dini ash-shar'i wannan wajibi ne abinda duk Allah yace ayi ayi abinda yace a bari a bari ka yarda da wannan ka amince ka sadu da ka mika wuya wannan tilas ne babu zabi a cikin sa babu sabani na malamai akan yarda da wannan wa huwa min al-imani yin haka ma yana daga cikin imani idan mutum bai yarda da abinda Allah ya umarni da shi ba bai samu gamsuwa ta zuciya akan abinda Allah ya umarni da shi ba ko ya samu gamsuwa ta zuciya akan barin abinda Allah ya ce a bari to babu shakka wannan imanin sa babu shi ba wai ya ragu ba a babu imanin ne kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam fil hadith sahih zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya manzo sallallahu alaihi wasallama ya fada a cikin hadisin abbas ibn abdul muttalib wanda imam muslim da tirmizi suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama yace zaqa ta'mal imani ya dantani dantano na imani wane ne man radiya billahi rabban wanda duk ya yadda da Allah shine ubangijin sa wa bil islam dinan ya yadda da musulunci shine addinin sa wa bi muhammadin nabiyya ya yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine annabin sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta irin abinda dan adam zai samu na dandano mai dadi na imani ta yadda zai rika jin ayyukan da yake yi na da'a ga ubangiji da kaucewa abubuwan da ubangiji ya hana ya rika jin su suna dadi suna gardi a zuciyarsa kamar yadda mutum zai dandana abinci mai dadi ya ji dadin sa mai zaki ya ji zakin sa mai gardi ya ji gardin sa to haka mutumin da ya tattara waɗannan sifofi guda uku zai rika jin dadi da zaki da gardin aiki da da'a ubangiji wannan tashbihi ne ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wato duk sanda ya kasance waɗannan sifofi sun kankama a zuciyar bawa to ba zai ji wahalar aikata wani aikin da'a ba duk wani aiki na da'a zai ji shi mai sauki kamar yadda mutumin da aka kawo masa abinci mai dadi ba zai sha wahala ya rika ganin an hada shi da wani aiki mai wahala kana jin yunwa a gabatar maka da kabaki mai dadi mai maiko za ka rika ji kai an hada ni da aiki wannan magana ma ba ta zo ba ba a san sanda aka gama wannan aikin ba ka tashi to haka mutumin da waɗancan sifofi suka kankama a zuciyarsa duk wani aiki na da'a ta ubangiji haka zai rika ganin sa kamar an hada masa wani kabaki na kayan dadi na kayan abinci irin wanda ransa take so kaga wannan tashbihi dai wanda yake ya kai munta wajen kyau da sha'awa za ka fa'ama al-iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya yadda abinci mai dadi yake dadi akan halshi yadda abin sha mai dadi mai zaki yake dadi da zaki akan halshi haka nan ayyukan da'a suke dadi su yi zaki akan zuciya ta mutumin da ya hada waɗannan sifofi guda uku radiya billahi rabban ya yarda ya gamsu ya amince cewa ubangiji Allah shine ubangijinsa shine mahaliccinsa shine mai gudanar da al'amuransa duka shugabancinsa na koli na gaba daya yana a hannun ubangijinsa ta yadda ubangijinsa yake da shi shi bawa ne ga ubangiji yana jiran umarni har kullu har kodayaushe ya yadda da wannan ya gamsu da wannan ya mika wuya akan wannan wabil islam dina ya yadda musulunci shine addininsa ita ce hanyarsa ta rayuwa musulunci zai bi a cikin dukkan abin da yake ya shafi rayuwarsa gaba daya zai yi abin da Allah ya ce yayi zai bar abin da Allah ya ce ya bari duk motsin da zai yi zai yi tunanin wannan motsi nashi ubangiji ya yarda da shi ko bai yarda ba duk abin da zai dumfara ya tunkara zai fara tunani da lissafi abin nan kuwa yana daga cikin abin da ubangijin nan nawa yake so ko baya daga ciki ya yarda da wannan ya sanya musulunci shine rayuwarsa gaba daya وبمحمد النبي يجد النبي صلى الله عليه وسلم شيني النبنسا ya yadda cewa shine zai zo masa da abin da ake cewa musulunci din ba zai dauki wani abu da sunan musulunci ba wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ba shi ya koyar ba ba zai yadda da wani abin da aka kira shi musulunci ba tare da cewa ya saba wa abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi domin watakila wani ya ce to a ai na karshen ya hado duka nabi ya hado na ɗaya da na biyu domin wa bi muhammadin nabiyya in har ka yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabinka ashe ka yadda da Allah shine ubangijinka ka yadda da musulunci shine addininka to dan menene aka faɗi na ɗaya da na biyu tare da cewa na uku ya kunshe su gaba ɗaya ce eh za a buƙaci a bayyana maka wannan domin ka san cewa imani da Allah madaukakin sarki wani abu ne da yake jigo kowane abu yana bin bayan wannan ne imani da Allah da san Allah da miƙa wuya ga Ubangiji da yadda da rububiyarsa da uluhiyarsa wannan shine jigo na farko idan ka yadda da wannan to dukkan wasu abubuwa da zaka yadda da su reshe ne na wannan jigon na farko zaka yadda da annabawa da Allah madaukakin sarki ya aiko domin Ubangiji din shi ya aiko su shi ya zabe su shi wannan Ubangijin naka da ka yadda da shi ka yadda da waɗannan annabawa saboda shi ne ya zabo su shi ya ba su wannan matsayi da bai musu wannan zabin ba kai ma ba za ka kai su wannan matsayi ba kaga ashe imani da annabawa da yarda da su da girmama su da daukan abin da suka zo da shi na shari'a duk gaba daya wannan reshe ne da yake na tushen imani da Allah madaukakin sarki da san sa da miƙa wuya gare shi haka nan musulunci ace ka bi musulunci ta farkin ka ka yadda shine addinin ka domin ta yi lokaci ka yadda da Allah amma kuma zaka bautawa Allah da wata hanya kuma daban sai ce to ya yadda da Allah amma zai bauta masa irin yadda Yahudawa suke bauta masa ko zai bauta masa irin bauta ta Kiristoci ko zai bauta masa irin bauta ta ƴan bid'a kaga wannan ya yadda da Allah din amma kuma bai yadda da cewa musulunci shine addini ba wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin idan mutum yana son a karbi addinin sa to kada ya saki musulunci ya rike wani abu duk abinda zaka rike shiririta da shirme ka rike in ba musulunci ba shi ko musulunci ba kowa bane yake cewa kaza musulunci ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ita ce hikimar kuma kawo gaba ta uku wa bi muhammadin nabiyya domin da an tsaya kan wa bil islami dina to shikenan kowa ma sai ya shaci layin da ya ga dama ya ce wannan shine musulunci haka shi yana kan musulunci ya yadda da Allah kuma abinda yake musulunci ne amma tunda akwai sifa ta uku wa bi muhammadin nabiyya annabci kuma shine labartawa da Allah madaukakin sarki yake yi wa wanda ya zaba ya gaya masa abinda yake so a yi masa ya gaya masa abinda baya so a yi masa shi kuma ya isar wa al'umma wannan shine ma'anar annabci to annabi sallallahu alaihi wasallama shine yake da wannan matsayin a cikin wannan al'umma ba mu da wata wasiɗa tsakaninmu da Allah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine wasiɗan mu tsakaninmu da Allah shi yake faɗa mana abinda Allah yake so dan mu aikata shi yake gaya mana abinda Allah baya so dan mu bari ashe ba zai yiwu ba mu ce muna musulunci amma ba dole bane ba tilas bane ba lalle bane musuluncin nan mu dosano shi daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ba musulunci muke yi ba saboda haka gaba ta uku ta zama tilas a kawo ta sauran kuma gabbai da suka wuce su ba bayyana su yana da muhimmanci saboda kada a samu rikirkicewar fahimta wasu suna ganin cewa imani da annabi sallallahu alaihi wasallama shine kawai kaso shi koda kuwa baka yi aiki da sunnarsa ba zuciyarka ta ji tana son shi tana girmama shi amma kuma ba lalle bane sai ka bi hanyar da ya kawo sai ka yi aiki da sunnarsa a kai ma kana iya shatawa kanka sunnar taka ta kanka har ma ta rigima da kai akan cewa akwai sunna hasana sunna hasana kuma shi tace takan a bid'a hasana akwai bid'a hasana bid'a hasana din kuma ita ce takan da kake kiro a lokacin daga ta annabi sallallahu alaihi wasallama nan baka karance ta ba ma baka santa ba ma ballan tana a ce kai aiki da ita har ka gama aiki da ita kana buƙatar kaji wato dan bid'a zai baka mamaki sunnar ga ta nan fa ko ina amma wai bai wannan bai ishe shi ba sai ya kirkiro bid'a, kuma ai ta rigima yana cewa ai hasana yake, bid'a ce hasana. To ka gama da sunna hasana mana kafin a zo bid'a hasana. To amma bai mutum bai gama da sunnar ba kuma yana neman bid'a, kamar masu aiki da hadisi rufatse, hadisi da'ifi, ce me yasa kake aiki da hadisi bayan wannan hadisi, bayan malamai sun ce ya mai rauni ne, Bukhari ya ce mai rauni ne, Ahmad ibn Hanbal ya ce mai rauni ne, Tirmidhi ya ce hadisi ne rarrauna, malamai sun ittifaki akan rauninsa. Sai ka ce ai an ce ai ana iya aiki da hadisi ra'ifi a cikin ayyukan da suke na mustahabbi. Ha, to hadisan da suka inganta a Bukhari da Muslim da Musnad da sauran manyan wagagen littattafai, ka gama aiki da su ne kake neman ka ciki gurbin da ya rage da rubabbun hadisai. Ai sai ka gama da waɗancan sahihan, ka gama da su kuma ka ga sauran wato kuzari tare da kai ka rasa me za ka yi, ce to a kawo sauran da suka su ma ba su da kyau ba shige su. Amma mutum bai gama da sunna sahihiya ba, bai ma gama saninta ba, wanda aka samu yana wannan fafatin, wanda za ka samu ma shafi goma hadisi goma a Sahih Bukhari bai taɓa karanta ba, amma kuma shi ne can ya kwaso wasu hadisai marasa kyau a Dailami a waye yana aiki da su, wai falala ce. To Bukhari da Muslim ba su kawo falalar da za ta wadatar da kai ba, sai ka nemo wata falala ta musamman a cikin hadisan da ba su inganta ba, waɗanda malamai suka ce bai inganta a jingina zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Saboda haka bin Annabi sallallahu alaihi wasallam da riko da sunnarsa, wannan wani jigo ne babba wanda samuwarsa shi za ta mutum ya ɗanɗani wannan daɗin da gardin da zaƙin da imani yake da shi. Nabi yace wa malam yace wa huwa min tawabi'ul mahabba kama sanadkuruhu insha Allah ta'ala, wato bin waɗannan abubuwa yana daga cikin san Allah da san manzansa. An ce kana san Allah kana san manzansa, to ka saduda ka miƙa wuya ka risnawa abinda Allah yace da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Allah madaukakin sarki ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥkimūka fīmā shajara bainahum thumma la yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta wa yusallimū taslīmā. Fala wa rabbika, haqīqa na rantse da ubangijinka, la yu'minuna ba za su taba zama masu imani ba, hatta yuḥkimūka har sai sun sanya ka mai yanke hukunci, fīmā shajara bainahum cikin abinda duk ya faru na husuma tsakaninsu. Sun mala ya jidu fi an fusiyin harajan, sannan kada su ji, kada su kuskura su ji wani ƙaiƙayi ko damuwa a cikin zukatansu, min matsa zaita daga abinda duk ka hukunta, wayu sallimu kuma su miƙa wuya su saduda, tasliman miƙa wuya ta sosai. Ka duba yadda wannan aya Ubangiji ya kawo ta, ya haɗa abubuwa da dama waɗanda suke nuna maka girman yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da'a, wanda yake nuna maka abin ba ƙanƙani ba ne. Ubangiji ya fara da fala, fala ɗin nan nafiyun ne amma li ta'kidil qatan, ga ta kalma ce ta korewa, amma malamai suka ce dan a ƙarfafi wannan rantsuwar, kamar daidai take da inna wacce take shiga aljumal ismiya, inna kamar kace haqiqa, to haqiqa kafin ayi rantsuwa din sai da aka karfafi rantsuwar ita kanta, kaga dai kenan. Sannan na biyu aka ce wa rabbika, nayi rantsuwa da ubangijinka, Allah ya rantse da zatinsa. Wannan rantsuwa babu shakka tana nuna abinda zai biyo baya ba kankani bane, domin ba a yin rantsuwa akan abubuwan da suke ƙanana. Duk sanda za ka ji mutum ya yi rantsuwa, to abinda yake rantsewar a kansa ba ƙarami ba ne a gurinsa, yana so ya kawar wa mai wanda yake wa rantsuwa dukkan wani shakku, dukkan wani kokonto, ya cire duk wani shakka daga zuciyarsa. Ba zai yiwu abinda baka ɗauka ko yana da girma ba, ko kuma a wanda kake maganar ba baka ɗauka mai wanda yake da shakka da ƙaiƙayi ba ne, ba za ka yi rantsuwa ba. Za ka ce wa yaranka kawo min ruwa, sai ka ce wallahi tallahi kawo min ruwa, baya bukata, domin a wannan lokacin ka san yaranka ba shakka yake akan ka isa ka umarce shi ba, kuma ba shakka yake akan bukatuwa kake da ita zuwa ga ruwan ba, shi yasa ka ce ka maka. to amma sanda aka ce wallahi to ka sa abin da zai biyo ba a gurin ka yana da muhimmanci fala warabbika kaga abu nabi kenan rantsuwa sannan la yu'minuna sai aka yi amfani da fi'ili na mudari'i alladhi yadullu ala tajaddudi wal istimrar la yu'minuna ba a cewa fala warabbika ma amanu sai aka ce la sai aka yu'minuna ba za su taba zama masu imani ba fa au wato gaba ɗaya rayuwarsu tun daga farkon ta har ƙarshe ba za su zama mu'mini ba komai za su yi sai aka kawo fi'ilin da yake nuna tajaddudi da ainihin dogewa da dorewa la yu'minuna ba za su taba zama ba masu imani kaga shi kansa wannan karfafar ita maganar ce abu na uku kenan sannan ubangiji yace hatta yuhakkimuka wanda wannan yana nuna cewa ba za a samu imanin ba sai an samu waccan gaya ma ba da hatta sai ya samu ba amma ce illa ba domin abin da yake ma ba da hatta min al-gaya labudda min dukhuli fi ma qablaha cewa imanin ba zai samu ba har sai an samu abin da yake bayan hatta din nan me yake bayan hatta yuhakkimuka su sa ka alkali su hukuntar da kai su ce kai za ka raba husuma kai za ka kawo hukuncin da kowa zai bi dole sai an samu wannan yuhakkimuka sannan a samu imani kaga wannan abu na hudu kenan sannan ubangiji yace fi ma shajara ma din nan kaga ismun mausul ne ma al-mausul yana daga cikin alfazul umum a gurin malami ma'ana duk wani abin da ya faru duk babu togaciya ko menene babba da kankani duk kankantar abu dole ne ka yarda idan akwai hukuncin Allah da manzo a kansa ka yarda da wannan hukuncin da manzo yake kada ka ce wannan dan karamin abu ne don haka ba lalle ne sai ka rike sunna a cikin sa ba a'a shi yasa aka yi amfani da ma wannan shine wajhi na biyar sannan summa la yajidu fi anfusihim harajan sannan ubangiji ya kore al-haraj sai ka ji babu kaikayi a zuciyarka babu damuwa wato koda za ka kai hukuncin in za a samu kaikayi da damuwa akan hukuncin to wannan imanin ba zai samu ba dan zai yiwu ka kai hukuncin a yi maka hukuncin amma kuma ka rika jin kaikayi ka rika jin damuwa da kunci akan hukuncin ka rubuto tambaya a gaya min sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan kaza kaga ka kawo hukuncin sai aka gaya maka sai ka kai amma wannan hukunci yayi tsauri yayi tsauri to kaga anan an samu kai hukuncin amma kuma ba a samu nafiyar haraji ba to dole ne sai kuma ka ji babu damuwa ka karbi abun bi sadrir rahm da budaddan kirji yalwataccen kirji ka ji abun bai takura ka ba wannan nan nauke na shida ko sannan idan muka duba ubangiji cewa ya harajan nakira ce fi siyaqin nafi nakira fi siyaqin nafi tufidul umum wato kowane irin kunci ba wai kawai kunci kowane iri komun kankantar sa kada same shi a zuciyarka sannan ubangiji ce mimma ma din nan ita ma mausula ce mimma ita ma tana nufin umum min din nan li bayanil jinsi ma din nan mausuliya ce ba abin nan ba tabi'idiyya ba ce min din ko ma ta zama masdariya ce min qada'ika ko kuma min allazi qadaita in mun ce masdariya zaka ce min qada'ika ko min allazi qadaita in mun ce abin nan ce mausula ce kaga wannan ma yana nuna hukuncin da duk annabi sallallahu alaihi wasallam zai kowane iri ne hukuncin kada ka ji ya dame ka nan ma aka kawo sigar da take nuna gamewa ita ce wannan ma din na nauke nan na bakwai sannan ubangiji ce wa yusallimu kuma su bi kauya mi kauya a za iya a samu nafiyul haraji na farko a iya samu hukunci kai hukuncin a iya samu nafiyul haraji amma kuma ba a samu taslim ba zaka iya kawo hukuncin a gaya maka hukuncin, ka kawo hukuncin an gaya maka, zaka iya jin hukuncin ba wani wahala ne da shi ba, amma kuma ba lalle ka sallama ba. To sai ka sallama, sai ka sallama, sannan ne zaka zama ka samu wancan imani da Ubangiji ya kore, ba za a same shi ba sai an samu waɗannan abubuwan. Sannan Ubangiji ya ce taslima, wato sallamawar kuma sai da aka ƙara ƙarfafa ta da wani masdari, ka sallama, sallamawa cikakkiya, kada ma ka riƙa ka sallama irin sallama nan ka ɗan ɗaga ƙafarka kuma ka janye kai kamar za ka shigo kuma sai ka fata, a'a ka shigo gaba ɗaya, gaba ɗaya ka rubuto ciki, wannan ce sallama ta duka. To kaga Ubangiji yadda ya sanya wato sigar maganar, ya yi an samu waɗannan ne sannan mutum zai zama mumini. Ashe ka ga bin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ƙanƙanin aiki bane, ba ƙanƙanin abu bane. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa bijirewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da bijirewa sunnarsa sifa ce ta munafikai. Mumine ba za su riƙa bijirewa sunnar Annabi ba, ba za a samu mumini ba kuma yana faɗa da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا. أن شوف كزوزوا أبند أن لا يسوكر كزوزوا أبند منزو صلى الله عليه وسلم يفتع. رأيت المنافقين sai ka ga munafikai ya sudduna an ka sududa, suna bijire maka, suna bautewa, suna tawaye, ba su yadda ba, ba a yi ba. Ce a zo amma muna san abin nan, a kawo hukuncinsa daga Alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama. Ce to kun ga ku kuma ha abubuwan komai sai kun tsaurara, to dole ne sai Alkur'ani da hadisi, malamai ma ba za su iya bayani ba kuma bayanin nan ya zama daidai. Na'am za su iya, kuma zai iya zama daidai amma da sharaɗin ya dace da Alkur'ani da sunna. Duk wanda malamin da zai yi bayanin da zai saba Alkur'ani da sunna, shi da kansa in ya san ya saba Alkur'ani da sunna, in malami ne na Allah zai ce a jefar da abin da ya faɗa. Ballantana kai ka zo ka yadda da abin da kasancewa ya saba Alkur'ani da sunna don kasancewar wani malami ne ya faɗa. Wannan aya dalilin saukarta kamar yadda ya zo cikin Sahih Bukhari, Zubair ibn al-Awwam, Zubair ibn al-Awwam yana da gona da yake makotaka da wani mutumin Madina a gona. To idan ruwa ya zo, akwai hanyar ruwa, idan ya fara yakan fara zuwa ta gonar Zubair ibn al-Awwam, sannan ya je ya shiga gonar wannan makocin nasa mutumin Madina. To idan ya zo sai shi Abdurrahman Zubair ibn al-Awwam sai ya tsayar da ruwan ya shayar da gonarsa tukunna, sai gonarsa ta wadatu ta gamsu, sai ya saki ruwan kuma ya je gonar Ansari. Sai wannan Ansari ɗaya ce shi bai yadda ba, sai dai kawai ya saki ruwan. Sai rigima ta kaure, sai suka je ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Zubair ka riƙe ruwa ka shayar da gonarka, amma idan ka ebi kifayarka, ma'ana abin da ya wadace ka, to ka saki ruwan kar ka cika ba da riƙe shi. Sai wannan mutumin Madinan sai cewa ya an kana ibn ammatik, wato ka masa hukunci ka ce ya ci gaba da rike ruwan sannan daga baya saki dan yana dan gwaggwanka, wato yana dan safiya. Safiya ita ce mahaifiyar Zubair ibn al-Awwam. Ce an kana ibn ammatik, dan yana dan abin nan gwaggwanka, shi yasa zaka yi wannan hukunci? Ma'ana Annabi ya san kai, ya karkata zuwa ga wani dan uwansa. Shi ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Zubairu, in ruwan ya zo ka daɗe shi, ka shayar da gonanka, kuma kar ka saki shi, ka bari har ya mamaye ya koma ya haɗu da garo, in ya so in ya balle ya je gurinsa kuma wannan. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ma Zubairu ya ma ebi haƙƙinsa cikakke, shayar ya ebi abin da zai ishe shi ya saki shi. To amma mutumin nan sai yake nuna kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi san kai. To shine wannan ayar ta sauka, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Saboda duk wani wanda zai yi ja da hukuncin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, babu shakka wannan akwai tsofa ne na munafici a zuciyarsa. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasud sadduna anka sududa, an ce ku zo ga abinda Allah ya sauka, ku zo ga abinda yake na manzo sallallahu alaihi wasallama. Sai ka ga munafikai suna kawar da kai, suna bijirewa, ba za su yi imani ba. وقال تعالى ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله انكرت كاني بك جوا. وقال تعالى ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راجعون. الله yace da a ce su munafikai sun yarda da abinda Allah madaukakin sarki ya zo musu da shi, da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi, suka ce hasbunallahu, Allah ya isan mana. Kaga anan ubangiji sai ya ce walau annahum radu, yanda yake nuna maka cewa yarda da abinda Allah ya zo da shi na hukunci, da abinda manzo ya zo da shi na hukunci na bayarwa ko hanawa, yarda da wannan wajibi ne, baya daga cikin yarda din da ake magana akan ta wajibi ne ko ba wajibi ba, a'a yarda da hukunci na shari'a wannan wajibi ne. Haka nan ubangiji yake cewa zalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Abinda ya faru ga munafikai ko ga kafirai ya faru gare su, bi annahum, saboda su ittaba'u ma asqata Allah, sun bi abinda ya fusata ubangiji, sun yi aiki ko sun yarda da abinda ya fusata ubangiji, wa karihu ridwanahu, sun kuma kiyar abinda yake zai jawo musu yardar ubangiji. Fa ahbata a'malahum, sai ubangiji ya rushe ayyukansu. Ashe tilas ka yarda da abinda Allah madaukakin sarki ya ajiye na hukunci, idan ba haka ba kuma ubangiji ya rushe ayyukanka. Wa qala ta'ala, Allah ya ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihuna. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, ba komai ya hana a karfi sadakarsu ba ko zakkarsu, ubangiji ya ba su lada akan abinda suke bayarwa na dukiya, illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi, abinda ya hana shi ne sun kafircewa Allah da manzansa. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala, ba sa zuwa sallah sai suna cikin kasala. Wala yunfiquna, ba sa ciyar da abinda suke ciyarwa, illa wa hum karihuna, face su suna nuna kin abin a zuciyarsu, ma'ana abinda suke yi kamar ce da suke yin shi, ba suna cikin yarda da amincewa suke yi ba. Kaga waɗannan ayoyi Ibn Taymiyyah ya kawo su don ya nuna maka cewa ar-ridha bi hukmi Allah ash-shar'i wajibun, yarda da hukuncin Allah na shari'a, yi kaza bar kaza wajibi ne, wannan ba shine ake magana akan mustahabbancin sa ba. Malam yace wa minan nau'il awwal
ومن النوع الأول ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سعادة ابن آدم استقارته لله ورضاه بما قسم الله له ومن شكاوة ابن آدم ترك استقارته لله وصدقه بما يقسم الله له. وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها كما لا تشرع محبتها، فإن الله سبحانه لا يرضاها ولا يحبها وإن كان قد قدرها وقضاها، كما قال تعالى والله لا يحب الفساد، وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول بل يسبقها، كما قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
ومن النوع الأول هذا نوع نفرق، نوع نفرق والدشين واتو يرداد أبند أبنجد يهو كنت نشرع yana daga cikin wannan nau'i ma rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa ghayruhuma, hadithin da Ahmad ya rawaito da Tirmidhi da wanansu kamar Hakim, kamar Baihaqi, kamar Al-Bazzar da su rawaito hadithin an Sa'd ibn Abi Waqqas an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annahu qala min sa'adati ibn Adama, yana daga cikin arzikin dan Adam istiqaratuhu lillahi, yin istikhara ko neman alkhairi a gurin Allah, wa ridahu bima qasama Allah lahu, da gamsuwarsa da amincewarsa ko yardarsa da abinda Allah ya raba ya bashi, wa min shaqawati ibn adam, yana daga tsiyacewar dan adam, tarku istikharatihi lillah, barin neman alkhairi gurin ubangiji shine istikhara, wa sukhtuhu bima yaqsimu Allah lahu, da kuma fushinsa da abinda ubangiji ya raba ya bashi. Wannan hadisi kamar yadda ya faɗa Imam Ahmad da Tirmidhi sun ruwaito shi, Tirmidhi da ya faɗa ruwaito shi ya raunana shi, ya ce hadha hadithun la na'rifuhu illa min hadith ibn abi humayt wa huwa abu ibrahim al-madini fa laysa huwa bil qawi inda ahli al-hadith. Imam Tirmidhi da ya ruwaito wannan hadisi ya ce maka wannan hadisi ne garibi. Duk inda Tirmidhi ya amfani da kalmar garib ita kadai, ba hasanun garib ba, ba hasanun sahihun garib ba, ba sahihun garib ba, ita tsurar kalmar garib din, to malamai sun ce wannan kalma ce da take nuna hadisi mai rauni ne a gun Tirmidhi. Duk sanda zai amfani da kalmar garib ita kadai ba tare da ya hada ta da kalmar hasan ko sahih ba, to wannan kalma tana nuna raunin hadisin a gurinsa. Yace hadha hadithun gharib, yace wannan hadisi ne mai rauni, la na'rifu illa min hadith ibn abi khubay, ba mu san wani ya ruwaito shi ba face wannan mutum da ake kira ibn abi khubay, sunan shi Muhammad ibn abi khubay, al-kunya sa abu ibrahim al-madini, fa laysa huwa bil qawi inda ahli al-hadith, shi kuma ba mai karfin wato kiyaye abu bane a gurin malaman hadisi, wato ba karbabbe bane a gurin malaman hadisi. Wannan tasa Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya raunana hadisin a cikin silsilar da'ifa. Saboda haka wannan hadisi bai inganta ba, duk hanyoyinsa suna hadewa ne da shi wannan mutum Muhammad ibn Abi Humayt al-Madini. Mala yace wa amma ar-rida bil manhiyati min al-kufr wal fusuq wal isyan fa aktharu al-ulama yaquluna la yushra'u ar-rida biha, ya ga maka yarda da abinda ubangiji yayi umarni da shi na shari'a, yi kaza ko bar kaza, ka yadda zaka yi ka kuma yadda zaka bari, wannan wajibi ne. To sai kuma abubuwan da ubangiji ya hana na kafirci da fasikanci da sabo da kangara, zaka yarda da wannan ko ba zaka yarda da shi ba? Ma'ana idan ya faru zaka ji ka yarda ka gamsu da ya faru ko ba zaka ji ba? An fahimci tambayar? Idan da mutum zai tsinci kanshi a saban Allah, zai yi rida bi ma'siyatillah, yace ai hukuncin ubangiji ne shi ya hukunta masa, don haka ya yarda da abin da ubangiji ya hukunta masa, shi ba zai yi tawaye ga abin da Allah ya hukunta masa ba. Shi ya hukunta masa yayi sabo, ya kuma yi saban, to ya yarda da haka. Ubangiji ne ya yarda yayi saban, shi ma kuma ya yarda da abin da ubangiji ya yarda da shi. Mutum zai faɗa haka? Fa aktharul ulama'i, da dama daga cikin malamai ya kulu da la yushra'u ar-rida biha, ba a shar'anta yarda da wannan ba, kama la yushra'u mahabbatuha, kamar yadda ba a shar'anta ma ka so abun ba, ba za ka so kafirci ba, ba za ka so saban Allah ba. Wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuka wal-isyan, karraha, kaga an sa maka kin, wannan ubangiji ya yi wa mu'minai baiwa da wannan, ya sa muku kin kafirci da fasikanci da saban Allah. To shine malamin yace fa aktharul ulama'i, to da yace fa aktharul ulama'i, shin yana nuna kenan akwai wasu daga cikin malamai da suka ce a yarda? Mutum ya ji ya yarda, babu shakka akwai wasu daga cikin sufai waɗanda su suna ganin duk abin da mutum ya tsinci kansa a ciki to lalle ya yarda, domin yardarsa a nan tana nuna yarda da Allah, saboda Allah ne ya hukunta, ubangiji ya yarda abin ya wakana, kuma ya wakana dan menene shi zai nuna baya su, in yi haka ya bijirewa Allah. Wannan magana ba ta da kyau, ita ce ta jawo wasu suka yarda da kafirci, suka yarda da fasikanci da bid'a da saban Allah, domin sun ce duk abin da yake wakana a duniya muradu mahbubihim ne, abinda ubangijin su wanda suke so ne yayi muradi, su kuma muradi a gurin su daidai yake da mahabba, nan ne tabewar ta samu, wato daidaita kalmar irada da kalmar mahabba da kalmar rida. Irada a ammu min al-mahabba, kalmar irada ta fi gamewa sama da kalmar mahabba ko kalmar rida. Ubangiji yuridu shay'an wa la yardahu. Ubangiji zai iya nufar abu, wato abin ya faru da nufinsa da iradarsa, amma Ubangiji bai yarda da wannan abin ba. Amma duk abinda Ubangiji yake so ya faru, to wannan wajibi ne kai ma ka so shi. Saboda haka akwai bambanci tsakanin muradullahi da kuma mahbubullahi. Muradullahi a'ammu min mahbubihi, fa muradullahi qad yakunu mahbuban lillahi wa qad yakunu makruhan lillah. Saboda haka mala yace fa inna Allah subhanahu la yardaha, abubuwan da suke na kafirci da fasikanci da kangara da sabo Ubangiji bai yarda da wannan. Wala yuhibbuha, baya son waɗannan. Wa in kana qad qaddaraha wa qadaraha, koda kuwa Ubangiji ya kaddara faruwar abin kuma ya so ya bunne ya hukunta faruwar abin. Kaga wannan ita ce kaddara, alqadaru almihi alkauni, alqadar alkauni, wa qadaha alqada'u alkauni, kama qala subhanahu wallahu la yuhibbul fasad. Kaga fasad barna Ubangiji ce baya san, Ubangiji baya san barna. Masu kokarin su ce duk abin da ya faru mahbubullahi ne, idan kafiri yayi kafirci to Allah yana san wannan, to ya za su yi da wallahu la yuhibbul fasad, sai su yi tawili. Ya za su yi tawili ce wallahu la yuhibbu الفساد للمؤمنين. فسؤال الله بايا سبرنا غمومينه كينان كاغا يحبها الله سويكي. سؤال الله يتي وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. سنما جاهدي sai da ibadihil mu'minina, shi ba bai ce mu'minina ba, ya ce da ibadihi duka bayansa, da mu'minin da wanda ba mu'minin ba Ubangiji ba zai taba yarje musu da kafirci ba. Haka Allah ya faɗa, amma sai suka ce a'a, li ibadihi al mu'minina ake yi, saboda ba sa tabbatar da mahabba, ba sa tabbatar da rida lillah. Kalmar mahabba da kalmar rida sifofi ne daga sifofin Allah. Waɗanda suke jahmiya da waɗanda suka bi bayansu kamar wani ɓangare na ash'ariya ba sa tabbatar da wannan sifa ta mahabba lillah. An ce wallahu la yuhibbu, sai ce la yuridu. Kaga sai su fassara al-mahabba da al-irada, wanda kuskure. In ka duba jalalaini duk inda irin wannan kalmar ta zo la yuhibbu ko yuhibbu, to sai kaga an fassara maka ita da irada. In kana karanta jalalaini ce wallahu inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin, yuhibbu yace yuridu isabatahum, yana nufin sakanka musu. Kaga an fassara mahabba da irada, tare da cewa irada a ammu min almahabba. Sifar mahabba sifa ce khassa, sifa ce ta musamman, wacce muta'alliqinta su ne abubuwan da Allah yake so na da'a da kuma masu yin su, shine muta'alliqin mahabba. Amma muta'alliqin irada wannan umumin khalqin lahi, duk abin da yake wakala a duniya yana da ta'alluqi da irada Ubangiji. An gane wannan? Ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kaga yuhibbuhum sifa ce ta Ubangiji, wannan sifar kuma muta'alliqin ta su ne wannan mu'mine da Allah zai zo da su. Kaga kafirai ba za su shiga karkashi, amma irada kalma ce da take kunsar kowa da kowa. An gane ko? To saboda ba sa sai tabbatarwa da Allah sifatul mahabba, shine sai suke tawilin kalmar yuhibbu da yuridu. To la yuhibbu sai suke la yuridu. To la yuridu li ibadihi al-kufra ya akai, ko la yuhibbu al-fasad ya akai kuma barnan ya faru, sai su ce al-fasad ala lil-mu'minina ake nufi. Saboda haka mu'minai na kwarai ba za su yi barna ba, saboda Ubangiji baya nufin su da barna, amma kafirai za su iya yi saboda yana nufin su da haka. Kaga tawili kenan. Wato shi tawili har kullum wani lokaci wata ma'ana ce ta nesa, za a zo a zungura ta cikin wata ma'ana ta kurkusa. amma kuma in ba kai kana da basira ta ilimi ba sai a dauke maka hankali ba za ka iya ganewa ba dan kaga kawai an ce la yuhibbu ko an ce yuhibbu a ce yusibu sai kaga to menene ai dama in yana san su zai takanka musu ba tare da cewa wannan fassara mahabba ne da laziminta tafsirul mahabba bi laziminha lawazimul mahabba shine in kana san in Allah yana san ka zai maka sakayya amma so din wata sifa ce mai zaman kanta ba wai ita ce sakayyar kawai ba an fahimta ko so sifa ce wacce za ta iya haifar da sakayyar amma sakayyar daban so kuma daban an gane ko to sai a fassara sifa bi lazimiha wa huwa ma'ahum id yubayituna ma la yarda min alqawli to anan dai kaga tawili kuma zai wahala wa huwa ma'ahum suwa muna fukai اذ يبيتون ما لا يرضى من القول لوكacin da suke kwana suna ukulla abinda Allah madaukakin sarki bai yarda da shi ba ashe kaga akwai ayyukan da Allah madaukakin sarki bai yarda da su ba bal yaskhatuha bal ubangiji na fushi da wannan aikin kama kala ta'ala kamar yanda yace zalika bi annahu muttaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahu aka ta faru gare su saboda sun bi abinda ya fusa ta Allah suka kuma kiyardar ubangiji fa ahbata a'malahum sai ubangiji ya rusa ayyukansu to magana akan rida din nan tana da fadi Ibn Taymiyyah dai bai gama ba har yanzu saboda haka ayi hakuri dai ayi tabin shi a hankali yana bin ka daki yana bi da kai daki daki yadda zaka fahimci maganar gaba gaba ya gaya maka maganar ar-rida bil masa'ibi wannan mustahabbi ne babu inda Allah ya wajabta wannan sannan kuma ya gaya maka ar-rida bi amrillahi shar'i wannan kuma wajibi ne sannan kuma ya gaya maka ar-rida bil manhiyati min al-kufri wal fusuq wal isyan wannan kuma ghayru mashru'i ba shar'a bane to akan wannan gaba zai ci gaba da bayani abinda zamu karanta a sati na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
bismillahir rahmanir rahim wannan yace ta fuskar marwaita hadisi menene matsayin dailami shin yana da rauni ne ko ku to dailami mutum biyu ne da 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 uba wani lokaci aka ce wa dan ma dailami wani lokaci a ce ibnu dailami amma dai duk aiki guda ɗaya suka yi uban shi ya fara yin wani littafi da ya sa masa suna Firdaus al-Akhbar da ya tara hadisai wanda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama amma ya tara ya hargitsa da mai kyau da mara kyau wato kwashe-kwashe ne dai a littafin ɗansa ya zo daga baya sai ya sa wa dukkan kowane hadisi da ya kawo sai ya sa masa isnadi saboda shi uban bai sa ya share asanid din shi kuma ɗan da ya zo sai ya maida isnadin kowane hadisi ya ambata shi ne ake kiran littafinsa musnadul firdaus saboda haka akwai bambanci tsakanin firdaus al-akhbar da kuma musnadul firdaus firdaus al-akhbar na uban ne musnadul firdaus kuma na ɗan ne to wannan littafi cike yake da hadisai wanda suke marasa kyau hadisai na ƙarya hadisan da ba su inganta ba shi yasa Suyuti duk sassaucinsa da sakacinsa a cikin littafinsa Al-Jami'u Saghir yake cewa duk hadisin da yace dailami ne ya ruwaito to daidai yake da yace maka mai rauni ne kawai kada ka matsaya kana tambaya mai rauni ko ba mai rauni yace in dai na jingina shi zuwa ga dailami kawai ina nufin bai inganta ba to su waɗannan aikin kawai tattarawa suka yi amma ba suke da laifin ko rashin ko raunin nasa ba ba wai su ne suka kirkira hadisan ba ko kuma a raunin haddasu ne yasa a tunda akwai salsala kafin akai ga annabi saboda waɗannan sun rayu ne a wajen ƙarni na hudu saboda haka salsalar da take tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam anan raunin ne anan raunin yake faruwa su ko ba tsaya sun tace ba to shi yasa idan aka ce dailami ya ruwaito to kawai ka yi dare-dare da abu wanda ya ce mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata suna iya sanya zinare to amma mu mun ji wani malami ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mata sanya sarka da hannu da zobe da dukkan abin da ke kewaye da gaba ta zinare menene ingancin wannan magana wannan magana ce da malamai na sunna suka yi sabani a kanta akwai waɗanda suke ganin wato duk da ya halatta mace ta sa zinare amma kar ta sa al-muhallaq wato wanda ba ya da baki ba a rabe shi ba wato haɗe yake a zagaye
kore ba tare da an samu an rabe gaba abin nan bakin sa ba, to wannan wasu malamai suna ganin bai halatta ba. Sheikh Nasiruddin Albani har a cikin littafin sa Jilbabul Mar'atul Muslima ya kawo wannan matsala, to wasu kuma malamai daga cikin malaman sunna irin su Sheikh Ismail sun ja da shi akan wannan wajen fahimtar hadisan da ya hujja da su, shi ya fahimce su ta haka, su kuma sun musu wata fahimta ta daban wanda matsalar dai tana da sauki, ba matsalar ta da jijiyarwa bace. Saboda haka wanda ya fahimci ba kyau din to shikenan. Yawanci ma maza sukan fake da wannan su kitsawa matan su gwal sai ce kai Albani ya ce ba kyau. Shi kuma Albani ba duka muhallak wanda yake halaka, ka iya sayin sarka din wajen ma hadarta sai a cire sai a saka wani dan karfi shikenan an rabe. Saboda haka shi ba wai gaba daya ya hana ba cewa azab al muhallak haka hukuncin yake a gurinsa. To amma kuma da yawa daga cikin malamai ba su goyi bayansa akai ba. Saboda haka matsalar dai tana da sauki ni a gurina. Ina son karin bayani dangane da kaifiyar kabari a cikin sallah. Akwai alqabdu, akwai alwad'u. Alqabdu shine lokacin da zaka rike hannunka, alwad'u kuma lokacin da zaka dora hannunka ba tare da ka rike ba. Duka sifofin biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa ne akan kirjinsa ko kuma akan me za a kira shi nan daidai zuciyarsa ya yi wannan. Amma duk ruwayoyin kuma da suka zo kan cewa Annabi ya sanya hannunsa a ƙarƙashin cibiyarsa wannan bai inganta ba. Saboda haka daga dai kirji har zuwa kan ƙasan zuciyarsa duk mutum zai iya ɗora hannunsa nan. Amma hadisin da ya zo tahta surratihi wannan bai inganta ba, wanda shi ne mutanen Ahnaf su kuma suka rike idan za su yi sallah za su ɗora hannunsu amma ƙarƙashin cibiyarsu. To sun yi riko ne da wannan hadisin amma bai inganta ba. Saboda haka za ka ɗora shi sama da cibiyarka har zuwa daidai zuciyarka. Ina son a taimaka min da tarihin Abdullahi Ali Bassam wanda ya rubuta Tafsirul Allam Sharh Umdatul Ahkam. Ban san tarihinsa cikakke ba don ba wani daddan malami ba ne, ba wani fitacce ba ne. Fitacce ne a wurin mu haka nan, amma a can ƙasarsa ma ba wani ba su cika ma dogaro da shi ba. Shi ne mai littafin Tawdihul Ahkam Sharhin Bulughul Maram, shi ne mai Tafsirul Allam Sharhin Umdatul Ahkam. Mutumin Saudiya ne, ya rasu shekarun baya da suka wuce. Malami ne na ƙasar Saudiya, ya rasu shekarun baya da wuce, amma baya daga cikin fitattun malaman ƙasar. Wasu ma daga cikin malaman suna ganin akwai rauni cikin iliminsa, shi yasa a littafinsa Tawdihul Ahkam za ka ga wasu hukunce-hukuncen da dama suna da rauni. Don haka sai a karanta tare da bin diddigin maganganun da yake faɗa. Yana son bayani dangane da bid'a hasana. Ai babu wata bid'a hasana, ka taɓa karanta hadisi da ya ce wanda ya yi bid'a hasana man ibtada fil islam bid'atan hasana? Ai babu wannan. Akwai dai man sanna fil islam sunnatan hasana. Kaga sunna ba ita ce bid'a ba. Mu muna magana akan bid'a hasana. Da muka ce babu bid'a hasana, wani ya ce akwai bid'a hasana, me ya hujjar ka sai ce man sanna fil islam sunnatan hasana? To mu magana sunna muke, mu magana bid'a muke. Ka kama inda aka ce man ibtada fil islam bid'atan hasana, ba za ka samu ba. Saka sunna hasana ba ita ce bid'a hasana ba. Sunna hasana ashe abin yana da kyau, shari'a ta zo da shi, amma mutane ba su aikata ba sai da wani ya zo yana aikatawa. Shi ne abin da hadisi yake nufa. Hadisi Abu Musa al-Ash'ari a cikin Sahih Bukhari da Muslim, lokacin da Ash'ariyuna mutanen kabilarsa daga Yaman suka zo a cikin wani hali na galabaita na wahala, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi huduba cikin jama'a cewa a zo a taimaka musu. Anan mutum wani mutum ya je ya kawo abinci a hannunsa ya zo juyi, ganin haka kowa zai rika kawo nashi, sai kowa ya rika kawo sadaka. Shine Annabi ya tashi dan ya yaba ma wannan mutum abin da yace, yace man sanna fil islam sunnatan hasana. Kaga anan wannan mutum ba wanda abu ya kirkiro sabo a musulunci ba, sadaka ce, amma shi ya fara yi a lokacin kuma mutane sai suka yi ta koyi da shi. To kaga ashe duk wanda ya raya wata sunna bayan mutane sun batta, ko ya karantar da ita bayan mutane sun jahilce ta, kana iya ce masa shi ma ya shiga ƙarƙashin man sanna fil islam sunnatan hasana. Amma wani ya kawo wani abu sabo fil wanda babu shi a musulunci, kuma ya ce bid'a hasana ce daidai take da sunna hasana, kaga akwai daru a cikin maganarsa. haka babu bid'a hasana, kuma an kace bid'a kuma hasana. Anan mutane za a yi ta rigima, domin za ka kawo na ka ce hasana ce, ni kuma in ce ba hasana ba, in kawo tawa in ce hasana, kai ma in ka gada ma ka ce ba hasana ba, to ya za a yi mu gane bid'a hasana da wacce ba hasana ba, tunda duk abin ba ya da tushe daga Allah da manzonsa, da abin yana da tushe daga Allah da manzonsa, kaga ko bai zama bid'a ba. In kuma ya zama bid'a babu shi kenan a cikin musulunci, in babu shi a cikin musulunci, to ya za mu gane hasan ne? Kai za ka iya cewa bid'ar ka hasan ce, ni kuma in ce taka bid'ar ba hasana ba ce, sayyi'a ce. Ni ma in kawo tawa in ce hasana ce, kai kuma ka ce kai ni ma tawa ba hasana ba ce, sayyi'a, kaga za a yi ta rigima. To shi ba musulunci ba, inda za ka ga hukuncensa ya zo da irin wannan abin da zai ta sa a yi ta rigima babu ba ta da ƙarshi. Cewa haka in an yi rigima a maida ga Allah da manzonsa. To in aka tashi maida bid'an nan zuwa ga Allah da manzon, za a samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kungumshe duk inda bid'a take. Haka kenan ba ta samu gurbi ba. Saboda haka babu wani bid'a hasana. Kuma kamar yadda muka faɗa, ba wannan magana ce wacce take ta malamai da dama daga cikin muhaqqiquna. Wanda ya fara magana da karkasa bid'a hasana sun ce shine Izzuddin Ibn Abi Salam a cikin littafin sa Qawaid al-Ahkam. To ko shi da ya karkasa bid'a hasana din da wajiba da wayi da wayi, kusan misalan da ya bayar duk suna komawa karkashin masalihul mursala ne, ba karkashin bid'a ba. Abin da yasa Shatibi ya ja da wannan, ce duk abin da ka kawo suna shiga karkashin masalih mursala ba karkashin bid'a ba. Masalih mursala kuma wannan da dama daga cikin malamai musamman Malikiya sun yarda da wannan. Saboda haka akwai bambanci tsakanin maslaha mursala da kuma bid'a. Maslaha mursala shine wani abin da yake ya shafi rayuwar mutane, shari'a bata soke shi ba, kuma ta yi umarni da shi ba, shi ne maslaha mursala. Ma jaa fi shari'i i'tibaruha wala ilgha'uha, ba inda shari'a ta ce yi kaza yi wannan, ba kuma inda ta ce a bar wannan abun. Amma kuma akwai maslaha ga al'umma cikin yin sa. To shi ma sun sa kaidi, na farko kada wannan abun ya zama akwai dalilin samuwar sa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama amma ko bai yi ba. Sannan kada ya zama akwai mali abin nan, akwai rashin mali in sa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma duk da haka bai yi wannan abun ba. In aka samu al-muqtadi mawjud na samuwar abun a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma bai yi shi ba, to ba kuma yadda za a yi wata rana ya zama wata maslaha mursala. Akwai masu kokarin tabbatar da maulidi sai akwai maslaha mursala. Ana son mutane su so manzon Allah a zamanin manzo Allah, ba a son mutane su so manzon Allah, ana so su so manzon Allah. Kaga ashe al-muqtadi din na a ce mutane ayi wannan maulidin akwai shi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam, amma kun ba yi shi ba. A zamanin sahabbai akwai, amma kun ba yi shi ba. Zamanin tabi'i akwai, amma ba yi ba. Atba'ut tabi'in ba yi ba sai a cikin karni na hudu a lokacin daula Ubaidiyya, daular da al'ummar musulmi gaba daya malaman musulunci suka yi ittifaki akan kafircin ta, su ne suka fara yi, kuma ya zama wannan abun maslaha ce ga al'umma, ba zai yi ba. Saboda haka wannan bid'a hasana, hatta abin nan Ibrahim Iyas a cikin littafin sa tafsiratul anam littafi ne da ya rubuta tafsiratul anam bi anna al-ilma huwa al-imam, sunan littafin tafsiratul anam bi anna al-ilma huwa al-imam. A ƙarshen littafin yayi kace-kace da cewa akwai bid'a hasana, shi kanta kaga dai ba ittifaki muka yi da shi ba, ballantana a ce namu ne. To a cikin littafin sa har kalubale yake, yace a kawo masa hadisi daya ko aya da tace akwai bid'a hasana. Shi kuma duk abin nan da aka faɗa na cewa bid'a ne hasana duk masalihul mursalan, haka ba bid'a ne hasana ba. Ka duba wannan littafin tafsiratul anam bi anna al-ilma huwa al-imam, ƙarshen sa za ka ga irin kalubale da yayi mai tsanani, yace duk maganganu ne, babu dalili, walaysa alaiha asaratu min ilm, ba ma ilimi a cikin wannan maganganun da ake cewa akwai bid'a hasana. To shi kaga ba wai magana mun bace mu kadai. Sannan yace a gaya masa ingancin wannan hadisin, addibu auladakum ala salati kasal hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baytihi wa hubbi alquran alkarim. Wannan hadisin mawdu'i ne, hadisi ne wato na ƙarya, ba bai inganta ba. Sannan sai wannan da take cewa a wata rana ta kasance tana da aure, sai mijinta ya sake ta, ta koma gidansu tana zaman zawarci, sai wani ya fito yana son ta da aure, amma lokacin bata gama idda ba, kuma lokacin gidan ba a gidansu ba a yi bincike ba, ta gama ko bata gama ba, sai aka daura aure da shi wannan mutumin. Bayan daura mata aure da shi, kuma har suka samu haihuwar 'ya'ya shida da wannan mutum. wata rana tana zaune tana sauraron wa'azin Malam Abubakar Gumi Allah ya dan sa da rahmatsa, sai ta ji yana bayanin cewa duk macen da aka sake ta sai ta gama idda sannan za ta yi aure. Ce lokacin ita ba ta da wani ilimi akan menene idda, kuma iyayenta ba su yi bincike ba ta gama ko ba ta gama ba. Shi mijin da ta aura bai yi bincike ba, haka aka daura musu aure da shi. Ta ce to da mijin ya dawo ta gaya masa cewa babu aure tsakaninta da shi, to waɗannan ƴaƴan nasu da suka haifa. Ta ce cin ƴaƴan wannan na wannan mijin ne ko na mijin farko? Kaga wannan ai ba ya za a ce namijin farko, kuma ya laifin mijin farko, kuma shi ya ce kake gama idda ƴaƴa shida duk kuma shi ne ƴaƴan namijin farko, namijin na biyu ne shi wannan da kika aura, kuma ke ma kin san ƴaƴansa ne, shi ma ya san ƴaƴansa ne, kowa ma ya san ƴaƴansa ne, saboda haka ƴaƴansa ne. Ko da kuwa an yi wannan auren a cikin idda, aure kan babu shi. Da zarar aka fahimci cikin idda aka yi aure, to ya ɓaci, ba ma wai saki ake jira ba. Saki sai idan aure akwai shi ake cewa saki. Amma in aure da man can ba bai ginu ba, an ɗora tubalin amma rushe ya faɗi, ana san ya ginu. Saboda a zaman babu auren ake ana san da auren. Saboda haka babu batun saki, aure ya rushe, amma ƴaƴa kuma nashi ne. Saboda duk wani wanda aka san cewa shi ne ya kusanci wannan mata, ta haifi wannan ɗa, shi ma ya yadda cewa shi ne ya yi wannan, to ɗansa ne. Ɗansa ne, ko da kuwa ba a cikin itsar na shari'a ba, matuƙar dai ya amince ɗansa ne, to ɗan nasa ne. Magana da ake ta cewa kamar ɗan zina, ana magana ɗan zina. Mutum ne ya yi zina da mace, suka yadda da sun yi zina, ya yadda ɗansa ne. Sai kuma a ci gaba da cewa ba ɗansa ba ne. Ɗansa ne. Lokacin Sayyidina Umar ya yi ilhakin dukkan ƴaƴa da aka haifa a jahiliya, duk wanda aka haife su a jahiliya ta hanyar zina, ce duk wani wanda ya haifo wani ta hanyar zina, ya zo idan ya yarda cewa shi ne ya yi wannan cikin aka haife shi, to shi kenan ya yi ilhakinsa, ya zama ɗansa. Akwai gado mana ɗansa ne, yusikumullahu fi auladikum. Ba inda yare ya tabbata ɗansa ne, akwai gado mana. Wannan ita ce magana in ka duba abin nan, in ka duba Zadul Ma'ad fi Hadith Sayyid al-Ibad na Ibn Tayyib, kuma Ibn Taymiyyah yana da risala akan wannan. Ita ce magana wacce take, amma duk maganar a kore, tare da cewa kuma shi ya yadda, ita ta yadda, ko ba mutum baya faduwa daga sama baya da kuma har kawai a ce ga wani mutum ne, in ba Annabi Isa alayhi salam ba, da Annabi Adam, har kawai a ce ga wani mutum amma bai da uba, duk mutumin da gani da ubansa. To uban ya ce shi ne ubansa, kuma daman halittar ɗan adam ana yin ta ne da haɗuwar mace da namiji. Halitta min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib, da wannan ne ake halittar ɗan adam. Don haka duk wanda kuma ya ka halicce shi daga ruwan wanci da ƙwan wanci da maniyin wani, to waɗannan kuma su ne iyayensa. A ci gaba da cewa a'a ba iyayensa ba ne, saboda da shubha, ko kuma a'a auren ba bisa ko kafin ai aure ne aka yi, wannan duk shubha ba za ta sa ya zama ba ɗansa ba. Maganar ya yi zina, ya yi laifi, ya saba wa Allah, wannan kuma tana nan, wannan ba za ta tashi ba. In akwai hukuncin shari'a na musulunci, bayan ya yi ikirarin za a iya masa haddi. Sai na Umar bai yi ma waɗancan haddi ba, saboda kasancewar an yi shi ne a jahiliya ba, kafin zuwa musulunci ba za a kama mutum da wannan laifin ba. Amma ko su a can wancan lokacin sun san laifi ake, ba su ɗauki zina wani abin kifi ba, a matsayin laifi take. A wannan lokacin Ziyad aka raskar da shi ga Abu Sufyan, da ana ce Ziyad ibn Abihi, aka da ana ce da shi Ziyad ibn Abi Sufyan, saboda ba a haife shi ba ta hanyar aure. Saboda haka waɗannan ƴaƴa shida, ƴaƴan shi wannan ne, kuma in ya mutu za su gaje shi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Ana neman wato akwai ƴan uwa da yawa da suke buƙatar addu'o'i da dama. Akwai marasa lafiya a asibiti, akwai masu jarabawa, akwai waɗanda dai suke cikin wani hukunci na rayuwa da fahimta karatu da sauransu. Akwai kuma ɗan uwa limami na mai addu'a Malam Ashir, ɗansa ya ɓace, yanzu kwanaki wajen goma ba a san inda yake ba, to mai addu'a Allah madaukakin sarki ya dawo da shi, Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi, Allah madaukakin sarki ya yaye ma dukkan wasu da suke cikin damuwa, wannan damuwar ta su, wadanda suke da bukata ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su, wadanda suke cikin damuwa Allah ya yaye musu damuwar su, Allah madaukakin sarki ya gafarta ma wadanda suka mutu, wadanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya, masu lafiya Allah kara musu lafiya. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina فلا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين wanda yasa wadannan qwayaye Allah ya saka masa da alkhairi, kuma muna fatan sauran inda ya rage duk za a kokari a saka, domin su wadannan qwayayen kun ga sun fa haske kuma ba su da jan muta kamar wadancan, wadancan suna yi wa injin nauyi wani lokaci, kuma sannan hasken su ba mai wadatarwa bane, kuma na san watakila har baya akwai wadanda suke rike da littafin da muke karantawa suna bukatar su bibi karatun da muke yi, don haka muna fatan ko shi wanda yasa waɗannan ko wasu bayan Allah masu cin aikin alkhairi za su yi kokarin karasa wannan aiki, Allah madaukakin sarki ya sa musu amizani, Allah madaukakin sarki ya karba ayyukansu na alkhairi, ya haɓaka dukiyarsu aikin ta bayansu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.